نعم. الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana a safiyar ranar Asabar ce wadda ta daidai da 15 ga watan Juma'a saniya hijira na da shekara 1431 daidai da 29 ga watan Mai shekara ta 2010. Wannan shine kasan na 21 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin Al-Fatwal Hamawiyatul Kubra ta Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan ba manta ba, Ibn Taymiyyah ya gama kawo mana maganganun Al-Imam Abdul Malik Ibn Majishun, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, wanda dama yayi alƙawarin cewa ne zai kwararo mana maganganu da fatoyin da malamai suka dangane da tabbatar da cewa malaman farko sun gudana akan cewa ayoyi da hadisai na siffa Allah a gudanar da su yadda suka zo ba tare da an yi ta'awilin su ba, ba tare da an ƙaryata ma'anar su ba, ba tare da kuma an kore wannan ainihin wato zahirin lafazi wanda suke ɗauke da shi ba. Domin na daga cikin ɓarnar ɗan bid'a shine suna kafewa akan cewa lafazin da Allah ya yi amfani da shi ne ba su so a yi amfani da shi. Shine Allah ya yi amfani da istawa ya daidaitu, madadin su ce sun yadda ya daidaitu, sun ce istaula ya mamaye. To istawa ya daidaitu daban da ma'anarta da ya mamaye. An yi su yadda su karɓi lafazin da Allah ya faɗa a wuce sai su ce a'a. To shine sai malai ya ce wa fi kitabul fiqh al akbar al mashhur inda ashabi abi hanifa alladhi rawahu bil isnad an abi muti' al hakam ibn abdullah al balhi qala sa'altu abi hanifa an al fiqh al akbar fa qala la tukaffiranna ahadan bi dhanbin wa la tunsi ahadan bihi min al iman وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا توالي أحدا دون أحد وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. Malai ce wa fi kitabul fiqh al akbar, a cikin littafin al fiqh al akbar, shi asalin al fiqh al akbar din gashi malam Tuwaijiri yayi magana akan shi a cikin wannan ta'liq, yace littafi ne wanda an buga shi so da dama, yana kuma dauke da ainihin sharhuhi. Daga cikin sharhuhin nashi akwai sharhu kitabul fiqh al akbar na Mulla Ali ibn al Qari al Hanafi. Wannan littafi gashi shine wato abinda Abu Hanifa yake nufi da al-fiqhul akbar al-aqida, kawai aqida yake nufi da al-fiqhul akbar, ma'ana babban fiqh. Wannan littafi za mu dan ji tattaunawar da malamai suka dangane da danganta shi ko rashin ingancin danganta shi zuwa ga al-imamu Abu Hanifa, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. A inda malai yake cewa sharh al-fiqhul akbar li Abi Mansur al-Maturidi وشرح الفقه الأكبر لأبي المنتهي أحمد المجنساوي وغير ذلك. وقد وصل إلينا عن أبي حنيفة بروايتين، رواية ديو سكزومان دوان اللتافي. نفرق رواية أينهم تن أبو حنيفة ميسونا حماد تن أبي حنيفة دين، نبوكم أينهم واتو رواية أبو مطيع البلخي دين. ثم لأيك وفي صحة نسبته إلى أبي حنيفة نظر. Malamai sun tattauna game da shin ya tabbata wannan littafi Abu Hanifa ne ya rubuta shi da hannun shi ko kuwa ba Abu Hanifa ne ya rubuta shi ainihin da hannun shi ba. Malam yake cewa amma min nahiyatus sanad, idan dai an dube shi ta hanyar salsala isnadin yadda ya zo gare mu daga Abu Hanifa, fa inna kullum min ar-riwayatayn la takhlu min maqali, kowace riwayar daya daga biyu din, idan riwayar Hammad din ce Hammad yana da matsala ba a karban hadisi a wurin shi, shi dan gidan Abu Hanifa din, sannan shi ma idan Abu Mutai din ne shi ma haka, dan haka sai yake cewa wa Hammad ibn Abi Hanifa wa Abu Mutai kilahuma mutakallamun fihi min nahiyatir riwaya, da Hammad da Abu Mutai dukkanin su malamai sun yi magana akan su ta bangaren riwaya.
to kun ga wato a yadda nake so ku kasance daliban ilimi yanzu wadannan maganganun da nake har asamin ya faru kenan yanzu da zaran wannan kaga baka san me gaskiya al'amarin ba an ce mutakallamin fihi an yi magana game da su me aka ce game da su ba a fada ba anan ni ma kuma ba lokaci ne na a tsaya a fada ba yanzu aiki ya rage maka shine ne ana tashi karatu yanzu sai ka dauki littafin sirru alamin nubala sai ka dauki wadannan tafai na tarihi sai ka je ka karanta tarihin su gaba daya da haka ne zaka ga cewa dalibin ilimi ba shi da wani lokaci na faraga hutu ko hira ko jin BBC ko hiran Madrid ko hira Angola mai kaza kaza duk ba shi da wannan lokacin don zai cike lokacin shi ne kullun aiki karuwa yake yi a daidai lokacin da wannan aiki yake karuwa yake ta karatu to shine yana zama malami ne a lokacin daidai lokacin da za a kira shi akramakallahu a ce duk duniya fa yanzu kai ake saurare to yana da abin da zai fada din amma in ya cika lokacin shi da hayaniya da gulma da tsegumi da yawo da kaset yaji BBC nan ana gaddama nan zai wayi gari tunda dai mutane a sura ta ojoro shi suke gani yana koyan ilimi wanda aka tayi shi za a ce kai ne malami duk duniya kai take saurare kuma ba shi da abin da zai fada a duniya sai dai ƙarya ko kuma rudani ko kuma ƙaryata abin da yake gaskiya ne saboda haka ina fada muku waɗannan ne don na rantsu da Allah tsawon waɗannan dalilan ko makamantansu su ne suka kai waɗanda a yau an yarda malamai ne a bisa malanta ta siyasa amma a hakikanin al'amari ba malamai ba ne don ba su yi karatu ba domin ba wai installation ne ba ɗora ka ba ne ba naɗa ka ba ne yake mai da kai malami abin da ke mai da kai malami shi ne al'ilmu wal amal wat taqwa ilimi da aiki da ilimin cikin tsoron Allah idan ba kai ilimin ba ina magana aiki to ba ilimin ba aiki magana tsoron Allah babu ita don haka yanzu waɗannan Abu Hanifa da ɗan shi Hammad da Abu Muqe dukkansu guda uku in ka haɗa su ma malamai sun yi magana game da su to sai malam ya ce famul ulama'i man yansibul kitaba ila Abi Hanifa mutlaqan daga cikin malamai akwai wanda kai tsayin ya zo sai ya ce wannan littafi na Abu Hanifa ne mislu shaykh al-islam kamar ibn taymiyyah wa ibn abul izz al-hanafi da ibn abul izz al-hanafi wal baghdadi da al-imam al-baghdadi wa haji khalifa da haji khalifa da littafin ainihin wato da yake tattara tarihin ainihin abin nan malamai da littafai da makamantansu ina fata an gane yace bayna ma majidul imam al-zahabi wal laknawi wa yansiban al-fiqh al-akbar alladhi bi riwayati abi muti' ila abi muti' nafsihi imam al-zahabi kuwa da al-laknawi su ko cewa suke a littafi dai hakika ba abu hanifa ne ya rubuta shi ba abi muti' din shine ya rubuta littafin sai ya ce wala alla hadha asluhu min amali abi hanifa to ta iya yiwa asali dai wannan Abu Hanifa shine yayi imla'i din wato shi ya fada musu shi ya shifta shi su kuma suka rubuta wa jama'aha wa dawwanaha Abu Muti' sai shi Abu Muti' din sai ya zauna ya ainihin wato tattara ya rubuta gashi nan aka samu ainihin wato Brokal man shi ko cewa yake annal fiqh al-akbar maduna illa ba'da wafati Abi Hanifa kaji wata magana kuma ma asalin littafi ma ba a rubuta shi ba sai bayan ainihin wato Abu Hanifa amma abin da nake so ku gane duk abin da ke cikin littafin tabbas daga Abu Hanifa ne shi ya rubuta da hannun shi almajiran nashi ne ya fada wa suka rubuta yana da rai aka rubuta bayan ya rasu ne aka tattara maganganun shi aka rubuta ko shakka babu ko tantama babu akan cewa duk abin da ke cikin littafin nan daga Abu Hanifa ne dan haka danganta wannan littafi kai tsaye ga Abu Hanifa kamar danganta ainihin Al-Qur'ani ne zuwa ga Allah madaukakin sarki domin yadda Al-Qur'anin nan yake ai ba haka Allah ya miƙo mana shi ba mutane ne sune sahabbai suka zauna suka dawwana shi a yadda a ganshi a haka amma muke cewa littafin wa littafin Allah dan haka wannan ma littafin Abu Hanifa ne ina ba ta an gane yawa malai yace wa fi kitabul fiqh al-akbar المشهور عند اصحاب ابي حنيفه يتي ا cikin littafin al-fiqh al-akbar wanda ya shahara auran al-majiran abi hanifa alladhi rawahu bil isnad an abi muti' al-hakim ibn abdullah al-balkhi wanda su al-majiran abu hanifa suka ruwaito shi da ainihin wato isnadin su suka kai shahar zuwa ga abi muti' Abu Mufai din sunan shi Al-Hakam dan Abdullah mutumin garin Balkh.
Ina fata an gani.
Kana yace sa'altu Abu Hanifata an al-fiqh al-akbar. Na tambaya Abu Hanifa game da babban fiqh, mas'ala aqida. Fa qala sai yace la tukaffiranna ahadan bi dhanbin. Kai dai karka sake ka kafirta wani dan ya aikata wani zunubi. Bana dan wani ya sha giya ko yayi zina ko yayi caca karkai sarafka ce mai kafiri ba kafirta mutum da zunubi innama gaya ita ce mai a fasikantar da shi a ce wane ya zama fasiki dan ya sha giya wane ya zama fasiki dan yayi sata amma ba za a ce ya zama kafiri ba ina fata an gani wala tansi bihi ahadan wala tansi ahadan bihi min al-iman karka sake ka kore wani dan yayi ainihin wato fasikanci daga ainihin imani kace ai wane ba mu'mini bane dan ya aikata ainihin wato zunubi wa ta'muru bil ma'ruf sannan yana daga cikin aqida ka rinka yin umarni da kyakkyawa wa tanha 'anil munkar ka rinka hana ainihin mummuna wa ta'lamu kuma ka sani cewa annama asabaka duk abin da ya same ka lam yakun li yukhti'aka dama ba ayi wannan abin zai kuskure ka ba duk abin da ya same ka dama babu wata hanya da za a iya kuskure ka ba ana ka yadda da kaddara yake so yace duk abin da kaje ya same ka dama an tsara ya same ka din ne ba zai kuskure ka ba wama akhta'aka duk abin da ya kuskure ka baka same shi ba lam yakun li yusibaka dama ba a kaddara zai same ka ba sannan wala tatabarra min ahadin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ahir karka ce baka ba wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala tuwali ahadan duna ahadin karka kaunaci wani sahabi banda wani dole ka kaunace su duka kar kuma ka ware ko kwa daya kace baka bashi wa anta rudda amra usmana wa aliyin ila Allah azza wa jalla sannan al'amaru usman da aliyu kamar da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki karka sake kace ai usman yayi zalunci ai usman bai kyauta ba ai aliyu bai abin da ya kamata ba a don dukkan fitintunin musulunci ina son ku gani sabanin yadda ƴan shi'a suke karantawa cewa daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama al'umma ta dare biyu ƙarya ne rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ba abin da ya raba al'umma al'umma tana nan a dinke ƙarya ne fa da suke cewa wai Aliyu yayi wata shida bai mubaya'a ba ƙarya ne babu wannan a cikin karatun da ya inganta ƙarya ce ta ƴan shi'a dole ne ahlus sunna ku tashi fa ku yi karatu fa in nace karatu ina nufin karatu na ilimi shine ilmul ala ilmomin da da su ne ake zama malami ake iya tace kaza ya inganta kaza bai inganta ba kaza ga asalin shi kaza ya shigo mishi ne dole ne sai kun yi wannan ilimi in ba haka ba dan ka zauna ka karance wannan hamawiya gaba dayanta ka karanta abin da wani ya rubuta ne amma waɗannan ka'idoji ne ya biya rubuta akai su ne ka'idojin da ake zama malami da su waɗannan ka'idojin ya biya rubuta littafin dan ka zauna ka karanta bulugul maram a tuwo ne aka dafa ka ci randa mai dahuwar tuwon ba tafa zaka mutu amma waɗannan hanyoyi ake bi ake dahuwar tuwon yafi cin tuwon yafi abin da muhimmanci kamar yadda suke cewa ka koya wa mutum kamun kifi yafi ka dauki soyayyen kifi ka bashi gaskiya ne wadanne ilimi ne ake zama malami da su wadanne ilimi ne ake tace ilimin fiqh ake tace ilimin hadisi ake tace ilimin alqur'ani wadannan su ne ilimomin da in ka iya su ka zama malami in baka iya su ba duk littafan da ka iya ka abin nan kana bata kanka lokaci ne kamar mutum ne a buga jaridar Disney ko Concord ko gaskiya ta fi kwabo ya je karanta ta sai dawo ce ya zama dan jarida ko kuma ya zama publisher shi ma yanzu ya iya bugawa ya iya me karatu dan haka ku kiyaye jama'a dan galibi wannan nazariyar na lura malaman kasar nan ne suka ainihin haifar da ita galibi malamin zai zauna ya ta karantar da ku tafsirul azizul hamid yana fassara muku yana karanta muku risala yana fassara muku yana karanta muku bulugul maram yana fassara muku amma waɗannan ilmomi ne ake bi ake tace waɗannan ilmomin malaman ƙasar nan na lura in nace malaman ƙasar nan na nufin tun daga na da har zuwa na yanzu ba sa bai wannan abu muhimmanci dan a'ala abin da suke karantawa a zaure game da ilimin hadisi za ga shine baikuniya wannan malamin da aka samu ma yana karantawa ke to baikuniya ba ta wuce bambancin ta da slate da ake bawa ƴan aji da gangameman Allah nan mai dauke da 1 2 3 zuwa 100 da ABCD zuwa Z shikenan a zuwa yaro yana karambani yana rawa yana cewa shi ya zama bature yawo da rukan shi baikuniya matsayin ta kenan matsayin wannan slate ku kiyaye jama'a nan mai ne mutane su an iya ilimin jarh wa ta'dil an iya mustala an iya ilimin ta haƙiƙi an iya usulut tarikh duk an iya waɗannan ilmomin dan a rinka tacewa abinda wannan magana take tabbatarwa shine ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam babu rikici tsakanin sahabbai a zamanin sayyidina abubakar da annabi ya rasu babu rikici ku ji wannan babu rikici wannan duk magana da suka ce minna amirun wa minkum amirun shawara ce dole ne shugaba ya rasu ana cikin tafiya a mota sai direba cikin shi ya murɗe me za a ce bawan Allah ko zaka tuka mota yace a wane kai tuka a to wane tuka daga ƙarshe to wane dai tuka shikenan to mu tafi sai a ji a bada labari a ce ai da direba cikin shi ya kulle sun yi fada dan haka minna amirun wa minkum amirun wa kaza wa kaza wa kaza ƙarshe ya tabbata kan Abubakar kowa ya mubaya'a wannan ba shi yake kira rikici ba zamanin Umar babu rikici zamanin nada sayyidina Usman babu rikici a lokacin Usman rikicin da ya faru ba ya faru a tsakanin sahabbai bane ya kamata ku gane an kawo wa sahabbai ne tare da khalifan su farmaki sune khawarij ne suka tafi daga kasar Yaman kasar Sham kasar Suriya kasar Masar suka zo suka tattaru suka zo suka kawo wa sahabbai farmaki a karkashin khalifancin sayyidina Usman Aliyu da kanshi ya shiga wurin Usman yace ka bari muna da matasa mu hada su mu je mu yaki waɗannan mutane ɗan tawaye sayyidina Usman yace an haka haka za a zubar da jini da yawa ku bar su in sun yi nasara da ni kadai dama suka zo kashe an suka kashe ni shikenan yafi sauki a ce an kashe wasu tare da ni babu sabani wannan ba rikici ne tsakanin wasu sahabbai ne suka dare ba wasu ƴan iska ne daga cikin waɗanda Yahudawa suka je suka ingizo su daga kasashen da a yau zaka kira su Yaman da kudancin Saudi Arabia da Oman da Bahrain da Masar da Suriya babu sahabi ko kwaya daya a cikin su a tabi'an ma babu wani sahibu ilmi duk ƴan iska ne gayyabban zaci ya kamata ku fahimci waɗannan da kyau waɗannan bayanan Imam Zahabi sai da yaci shafi 280 cikin Sirru Alamin Nubala na gabatar da su ahlus sunna ba ku karanta ba shi'a sai su je su karanto sai su gurɓata in suka zo suka faɗa da baki sai ka ruɗe madadin ka ce ɗauko ka karanta mini don me dan kai kai ma ka karanta kamar kai ma baka ma taɓa jin wannan tarihin ba sai yanzu ya tare ka ne a gidan mai kawai hira ta kama an ce kai ne wane sai ya ce a yanzu Allah gafa ta malam kaza kaza da ya faɗa shikenan sai ya rikita ka kai ba can bittilin banza ne kana cinye kudin ahlus sunna kana can shan ruwan Allah baka yi wa Allah komi ba ina fatan wallahi ku gane wannan shine hadarin da ake fuskanta dole ne ya zama kana cikin shiri da isti'dadi ka san menene ya faru wawa aka yi Najeriyan nan ta hade tsakanin kudanci da arewaci har aka waye gari yau musulmi zai iya zama shugaba kafiri ya iya zama shugaba kuma kasar ta tafi a haka in baka san tarihin haka ba a Najeriya a matsayin ka na malamin tarihi akwai hadari a cikin kasantuwa ka malamin tarihi don haka jama'a ku ji a lokacin nan babu rikici farmaki aka kawo sahabbai da aka kashe wannan dattijo shine sayyidina Usman aka zo aka nada sayyidina Ali to daga lokacin ne waɗannan mutanen suka sake bullowa suka nemi su kunno wuta shine wannan jita-jita da suka baza sai ta wadu sai ta tafi dama nahiyar da suka shiyawa ita ce kasar Sham dan haka wannan jita-jita sai ta tasiri akan Muawiya cewa ai kisan da aka yi wa Usman in babu hannun Aliyu to Aliyu ya ji dadin kisan tun daga shi daga nada shi har ya ainihin wato daga kashe sayyidina Usman har an nada shi har kuma gwamnati ta zauna har ma ba a magana dangane da abin da ya shafi neman jinin Usman shike to daga lokacin ne in ka ce al'umma ta rabu biyu to ba kai kuskure ba don daga lokacin ne aka samu gwamna Muawiya ya declaring kanshi a matsayin khalifa a halin annabi sallallahu alaihi wa sallama na cewa idan aka yi mubaya'a ga khalifofi guda biyu ku bar na farkon ku kashe na ƙarshen. Kenan a wannan lokaci ba an samu damar kashe Sayyidina Muawiya, to da shine za a ce ya kafa wata gwamnati ne daga cikin gwamnatin musulunci. A ƙarƙashin wannan Sayyidina Ali ya ga halaccin ya yake shi. Don haka malaman tarihi na Ahlus Sunna, malaman hadisi, bayan harbatumati ba, suka tabbatar da cewa abinda Sayyidina Ali ya yi na yaƙar wannan gwamnati daidai ne. Amma Ali bai kafirta shi ba. Sannan aka ce abinda Muawiya ya yi kuskure ne. To cewa kuskure ne, an zagi Muawiya? Ba zagi Muawiya ba. To sai Ahlus Sunna suke dan ne za a ce Muawiya ya yi kuskure. To sai an shi a ce aha, kuma kun yarda kenan ya yi ba daidai ba, ya yi ba daidai ba, ai ba annabi ba ne. Kuma a cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mutumin farko da zai fara canza sunna ta wani mutum ne daga cikin ainihin wato Bani Umayya. Idan muka zo duk wanda ke sauraron wannan karatun a yanzu ya bi kaset din da bani anjima na 22, zan zo mana da cikakken hadisin daga silsilar sahiha da takhrijin shi da sharhin shi da Nasiruddin al-Albani, cewa ishara ce zuwa ga Sayyidina Muawiya, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Kenan yanzu wannan ya zagi Muawiya, kenan ba zagi ne ga Muawiya ba, amma ana kokarin tabbatar da gaskiya ne a bisa yadda take. To daga lokacin kace al'umma ta rabu biyu, to baka yi laifi ba. Al'umma ta rabu biyu domin an samu wannan sahabi ne yana tare da mafi yawancin sahabbai sun goyi bayan shi, wancan sahabi ne yana tare da wasu sahabbai kaɗan da suke tare da shi sun goyi bayan shi. Akai ta wannan fitina, har fitina ta kai waɗancan mutane da suka taho kashe Sayyidina Uthman, sai gashi kuma su ne suka bayyana suka zo suka sake kashe Sayyidina ainihin Aliyu. In ka ce mutanen Muawiya ne suka kashe Sayyidina Aliyu, ka tunka kuskure, kuma ya nuna baka san tarihin ba kenan. Domin zuwa suka su waɗannan ɗin ne suka ce to Muawiya ya kafirta, Aliyu ya kafirta, Amr ibn al-As ya kafirta, don haka a je a kashe waɗannan mutanen gaba ɗaya rana ɗaya duk gaba ɗaya daidai lokacin sallah asuba aka je aka hare su. Ashe idan ka ce wannan da ya kashe Aliyu dan kungiyar Muawiya ne, to ai ya kai hari ga Muawiya ma. Takobi ya je shafka wa Muawiya, zai datsa Muawiya kashi biyu, bai samu damar shi ba, sai ya datse shi a wajen azzakarin shi, sai ya datsa ainihin ƴan marinan shi. Tun daga wannan lokaci Muawiya bai sake haihuwa ba, dan ya kashe mishi jijiyoyi na tanasul, jijiyoyin da ke taimaka a ɗan adam ya zubar da maniyin haihuwa. Haka ya ji ya hayya mutu Muawiya kenan. Amr ibn al-As kuma an aika mishi da wanda zai kashe shi, shi ne liman, sai ya zama ran nan ba shi ya limanci ba, wani ne ya limanci. Wanda ya kashe limamin, ya kashe limamin, ya fito yana murna, sai Amr ibn al-As ya ce kai banzar wanda ka taho wa ɗin gashi nan yau bai zo sallah da wuri ba. Ahlus Sunna ba ku karanta waɗannan tarihin da ba ku san menene ba, sai waɗannan la'anannu su je su bi dare ɗaya sai su yi fusha su karanta sai zo sai su rikita ku. In ya ce ku ina nufin malaman, kuma kuma ga littattafan a ajiye, kuma kun siya, kuma yan ce kaza ku ce muna da shi, to amma ba ku karanta ba. Jama'a kun fahimci me nake so in ce? Don haka ashe ka ga waɗancan da suka kashe Sayyidina Uthman su ne suwa, su ne Khawarij, su ne suka taho kashe Muawiya, su ne suka taho kashe Aliyu, su ne suka taho kashe Amr ibn al-As. Amma sai suka yi nasarar kashe Aliyu, suka yi nasarar raunata Muawiya, Amr ibn al-As kuma babu abin da ya same shi. Ashe yanzu daga nan za ka gane, ashe waɗancan ɗin nan da suka rikita zamanin Sayyidina Uthman su ne suka haifar da duk wannan ruɗanin gaba ɗaya wanda ya shafi Muawiya, ya shafi kowa da kowa, har al'amari ya dawo hannun Hassan. Al-Hassan ɗan gidan Sayyidina Ali da ya karɓi khalifanci ne ya faru, sai ya kira ainihin Muawiya ya ce to in dai akan wannan kujerar mai ake jayayya, to jayayya ta ƙare, don haka babu sauran jayayya, na baka miƙo hannunka ne maka mubaya'a, yanzu kai ne khalifan musulmi, shikenan. To daga ran nan ne Muawiya zama khalifa, kuma daga ran nan duk wanda bai yarda Muawiya khalifa bane to ya zama khawarij, ya zama zindiki a musulunci. domin sahibul amr khalifan zamanin shi yayi tanazuli ya sauka ya bashi shine wa shine Hassan dan haka in ka zo tarihi sai ka ce khalifan musulunci na farko Abubakar ne Siddiq sannan Umar sannan Usman sannan Ali sannan Hassan sai Muawiya sannan sai wa sai Yazid haka al'amarin yake matukar baka yarda da wannan ba kowaye kai a cikin ahlus sunna zindiki ne kai a daina maganar ma ƴan shi'a waɗanda su gaba ɗaya ma wannan manhajiyar ba su yarda da ita ba to ya za a yi amma ku san wannan ku yarda da shi sai kun je kun karanta tarihi kun iya tacewa kun san waɗanne malamai ne ake dogara da su waɗanne ne ba a dogara da su waɗanne irin littattafai ake amincewa da su waɗanne ne ba a amincewa da su yaya gaskiyar al'amari take zai yi ne a ce jama'a a zamanin annabi Isa an yi rikici mu ahlus sunna da ke karatun ilimin hadisi mun iya amfani da ilimi na usulut tarih mun tace mun san gaskiyar al'amari mun san cewa annabi Isa ma ba a kashe shi ba ba shi aka gicciye ba mun san gaskiyar yadda al'amari ya faru amma sai a ce rikicin da ya faru nan kurkusa shekara 1400 ba mu gane gaskiyar shi ba ko kun fahimta jama'a yanzu nan ni muna da authentic tarihi wanda yafi kowanne inganci a duniya cewa annabi Isa ba dan Allah bane dan haka duk rudanin da aka yi tun daga san da aka haife shi mu mun iya gano gaskiya ba dan Allah bane ba Allah bane ba dan annabi ne guda uku ba mun gano cewa bawa ne daga cikin bayin Allah innama an haife shi ne in one of the most miraculous ways ta daga cikin hanyoyi ne na mu'jiza kawai ba ita ce a'jazul mu'jizat jama domin a'jazul mu'jizat ita ce halitta annabi adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kasa a waye gari ta zama tsoka da nama da jini da ruwa da bargo kasa ce wannan ta fi mu'jiza fiye da me kashi da bargo da nama ba tare da wani irin shi ya hadu ba ya samar da kuma ainihin wani a jikin shi shine mace ta haifi da namiji ba tare da namiji ya sadu da ita ba wannan mai sauki ne tunda a jikin namiji wanda namiji ba shi da mahaifa ba shi da komai aka cire kashi kuma aka halicci mace ashe yanzu muna da gaskiyar wannan tarihin ko ba mu da shi to sai mu kasa gano gaskiyar me ya faru bayan rasuwar annabi ashe cin din karanta ne nan fa da mu karanta ba kuma haka ba jama'a yanzu duk musulmin da ya zauna gaban malami na musulunci wanda duk kristan da ya zauna gaban malami na musulunci kamar da annabi Isa dan Allah ne ko ba dan Allah ba malamin yana da tarihi mafi inganci da zai gabatar haka ne ko ba haka ba amma sai zama yanzu dan shi'a sai zauna gaban malamin ahlus sunna sai ka mishi tarihin kisan Uthman da tarihin kaza da tarihin kaza da Husaini da kaza sai ya rikice ya kai ka san na annabi Isa amma baka san na Usman ba kun fahimci ne nake so ku fahimta shine can ka karanta ne nan fa ka ki karantawa ka zauna da an yi magana sai ka ce shirman banza haka kake cewa kristoci sun ce Isa dan Allah ne ya ka jawo aya ne ka jawo hadisi ka jawo maganganu nan da nan ka tabbatar Isa ba dan Allah bane ya akai baka iya tabbatar da cewa Muawiya khalifa ne Yazid Muawiya khalifa ne Husaini ya akai ya zama kaza ya waɗannan mutanen fa bayan da suka kashe Sayyidina Ali suka je suka zama wannan makircin kuma sune suka sake dawowa fa suka zo kuma suka rufa wa Husaini baya da suka rufa mishi baya ya tada bore game da gwamnatin khalifan musulmi na zamanin shi shine Muawiya cewa ai kujerar gado ce to tunda gado ce Hassan bai isa ba da ita kadai ba Hassan ya bayar da abin da ya mallaka ne kai kuma yanzu sai ka tashi za mu bi bayan ka nemi haƙƙinka da suka tabbatar gwamnatin Muawiya ta hadu ta yi ƙarfi can menene biyo baya sai suka dawo su suka banna Husaini suka yanka shi domin Muawiya ya yarda da su a matsayin su na wakilan shi don yanzu sun ga gwamnatin shi ta yi ƙarfi wato su munafukai ne za su bi bayan wannan yaro shine Husaini idan tafiya ta yi mai kyau to dama yadda suke tare da ubanshi suna tare da shi amma da sai ga tafiyar shi ta rikice fa gwamnatin Muawiya ta yi ƙarfi fa su suka danne shi suka yanke kan shi danne don su faranta wa Muawiya rai. Muawiya yadda yanzu su wakilan shi ne kuma a can, kuma abin da ya faru kenan. Ku karanta Sayru Alamin Nubala. Na'am.
Zamanin Yazid, afwan, zamanin Yazid, ina cewa Muawiya zamanin Yazid,
don me gwamnatin Yazid ta yi ƙarfi? Idan ta nuna bangaren Husaini suna tare da Husaini, in ba ta nuna ba fa, to shikenan kuma sun koma bayan Yazid. Don haka wannan silsila, wannan jeron biyar mutane su ne suka rinƙa yin wannan ɓarna, kuma su ne har yau suke yin duk abin da suke yi, domin ideology ne, ba personalities ba ne, ba mutane ne da ayanihin ba, tunani ne wanda ake transferring da transformation na tunanin daga waɗannan mutanen zuwa ga waɗannan mutanen, daga waɗannan mutanen zuwa ga waɗannan mutanen. Don haka tunani ne da ke yawo a cikin ƙwaƙwale na mutane. Har yanzu in ka haɗu da ɗan shi'a, nazariyar farko da zai fara kawo maka, ai mulki asalin shi gado ne, warisa Sulaiman Dawud sai kawo maka, annabi Isa ai da annabi Haruna da shi da annabi Musa ƴan uwa ne. To in haka ne, dan me za a zo musulunci sai a canza wannan nazariya? Ahlus Sunna menene amsa kwanan? Sai ku rikice sai ku ce kun kasa ba da amsa. Amsar farko ita ce addinin musulunci baya aiki da gado. Su ma a can ba gado ba ne, cancanta ce da Allah maɗaukakin sarki in ya dubi a cikin gidan Ibrahim. Al'amari gaba ɗaya yana hannun annabi Ibrahim ne, da Allah maɗaukakin sarki ce inni ja'iluka lin-nasi imama, zan naɗa ka ka zama jagoran mutanen duniya gaba ɗaya. Har tashin alkiyama annabi Ibrahim Allah ya ba tuta, inni ja'iluka lin-nasi imama. Kala sai ya ce wa min zurriyyati, haka daga cikin salsalata. Abin da yake kenan bai ce wa min abna'i ba, ce wa min zurriyyati. Sai Allah ya ce na amsa, amma la yanalu ahdi zalimina, duk wani azzalimi macuci mugu ba zai samu alƙawarin nan da ne maka ba. Shikenan Ishaqa shi ya fara samu, don Isma'il yana can nesa, da tafiya ta tafiya al'amari ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba gidan Ishaqa, har aka kai kan annabi Isa alaihi salatu wa salam. Duk wannan salsala gidan Ishaqa ne. To da al'amari ya kai kan annabi Isa ne ya faru, gaba ɗayan ƴaƴan annabi Ibrahim ta ɓangaren Ishaqa a wannan zamani gaba ɗayan sai suka zama macuta, shine sai suka haɗa kai gaba ɗaya za su kashe annabin zamaninsu shine annabi Isa. To yanzu tun da sun zama azzalimai gaba ɗaya, to la yanalu ahadullahi azzalimina, sai Allah ya ɗauke ta daga nan sai koma da ita gidan Isma'il. Amma tun wancan lokaci gidan Isma'il babu wani abu da ya samu, ba annabta, ba shugabanci. Don haka ku bi salsalar za ku ga babu wani annabi a wannan gidan. To me ya faru? Yanzu Allah ya ɗauke ta ya dawo da ita gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama a gidan Isma'il ko? To gidan Isma'il ɗin nan, to ina son ka gane duk wani balarabe da ke Makka, to gidan Isma'il ne. To sai Allah ya dubi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga cikinsu, sai ya bashi a ƙarƙashin la yanalu ahdi zalimina. Na'am. To tunda ko haka ne, gidan Isma'il, to Abubakar Siddiq shi ma gidan Isma'il ne, Umar ma gidan Isma'il ne, Usman ma gidan Isma'il ne, domin dukkan su jikokin annabi Isma'il ne. To amma me ye bambancin can da nan? Can akwai annabawa, nan fa babu annabawa. Bayan annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani annabi da zai zo. Don haka duk wanda kaga Allah ya ɗauki al'amarin gidan Isma'il ya ba, to ba azzalimi bane. Don haka Abubakar ba azzalimi bane, Umar ba azzalimi bane, Usman ba azzalimi bane, Ali ba azzalimi bane, Al-Hasan ba azzalimi bane, Muawiya ba azzalimi bane, Yazid ba azzalimi bane. La yanalu ahdi zalimina. Dole ne mu tsaya mu karanta mu san yaya hakikanin al'amari yake. Amma jama'a, tarihi wani abin mamaki yana daga cikin abu wanda yake da dadin karantawa. To ƙarin armashin shi shine, in kai malami ne, to kai zaka iya tacewa, ka iya tantance, sai kaga cewa abu ne mai sauki. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Duk fa na kawo mana wannan dogon tarihin ne a ƙarƙashin da Abu Hanifa ya ce, wa anta rudda amra Uthmana wa Aliyan ila Allah azza wa jalla.
al'amarin Usman da Aliyu kamar da su zuwa ga Allah madaukakin sarki. Ina fata an gane. Allah ya taimaka.
Na waye ke magana?
Na'am.
Ba irin shi bane. Matsalar Muawiya da Aliyu ta sha bamban tsakanin matsalar Yazidu da matsalar Husaini da ainihin Muawiya. Ba irin su dai ba ma. Wannan matsala ce tsakanin Sahibul Haqq. Wai sahibul haq shine Ali, shine khalifa, da wani governor wanda ya kokarin kafa wata gwamnati a ƙarƙashin gwamnati wanda a musulunci ba yadda da wannan ba, da wani khalifa wanda ya kokarin samar da wata khilafa a ƙarƙashin wata khilafar wanda ba yadda da wannan ba. Don haka Muawiya ba zai taba zama khalifa ba bayan ga Ali, domin a musulunci kuje, a musulunci kuje, koda ba Aliyu ne ya cancanta ya zama khalifa a wannan zamanin ba, amma al'umma suka koma suka yi mishi mubaya'a to ya zama shine khalifa. Don haka cancanta ko rashin cancanta bata taso ba, an riga an mai mubaya'a, an yadda, ba wai ba a yi mubaya'a ba, an yadda. To dole ne kai da kake ganin ka cancanta ka haƙura, balle an riga an yi mishi mubaya'a matsayin shi na khalifa, kai kuma ba ma matsayin ka na gwamna ne, sai ka ce kai kuma yanzu ka zama khalifa da kai da waɗanda ke ƙarƙashinka. To yanzu kai za ka ci gaba da yaƙi kamar da asalin gwamnati ta dawo cikin ƙaryarka, asalin gwamnati kuma na ƙoƙarin ta dawo da jiharka ta zama cikin asalin ƙaryar gwamnati yadda take. Don haka Muawiya ba shi ne sahibul haq ba a lokacin. Da aka taho aka taho aka taho aka kashe Sayyidina Ali, su an sai kashe Sayyidina Ali, ɗan ta'addani Khawarij ba mutanen Muawiya ba. Ubana wannan, don haka har yau Khawarijawa su ne Ibadiyya, ku zo ku same su mutanen Oman, da littafansu nan muna da su. Har yau matsiyatan yadda suke zagin Sayyidina Ali, haka suke zagin Muawiya, haka suke zagin Usman. In kana kama tashar Oman za ka gansu su Ahmad ibn Wanene, ibn Wanene Al-Khalili, dukkansu Ibadiyya ne, Khawarijawa ne. Ina fata an gane. Da al'amari ya zo yanzu Muawiya ya zama khalifa sahibul haq, to meye ya mai da Muawiya ya zama khalifa? Ba wancan yakin da yake ba, a'a. Wane ne khalifa sahibul haq ba'da Ali? Shine Al-Hasan. Ya aka Hasan ya zama khalifa? Ba da gado bane, musulmi ne suka yi mai mubaya'a. Ina son ku fahimci wannan, ba gado bane, musulmi ne suka yi mai mubaya'a. Musulmi sun mai mubaya'a ya zama khalifa, don haka yanzu shi ne khalifa. Har yanzu Muawiya ba khalifa ba ne. To ana nan sai shi Hasan sai ya ce ya sauka, yanzu shi a matsayin shi na khalifa da kuma jama'ar gwamnatin musulunci gaba ɗaya su tafi su mubaya'a ga Muawiya, kuma sai suka amince. To da garamar Muawiya ya zama khalifa, amma a da shi ba khalifa ba ne. An yi haka sai Husaini ya taso cewa shi kuma yanzu yana neman wannan gwamnati, shi ne ya fi cancanta. To yanzu menene kama na yaƙin Muawiya da Aliyu da kuma ainihin yaƙin Muawiya da ainihin Husaini? Babu inda suka yi kama. Don haka Husaini ba sahibul haq ba ne, bai da wata gaskiya, bai da wani dalili na yin wannan yaƙi, kamar yadda Muawiya a can bai da wata gaskiya, bai da wani dalili na yin yaƙi. Don haka duk malaman tarihi irin su Imam Az-Zahabi, irin su Ibn Kathir, sun kuskurantar da Muawiya akan wancan yaƙin, ko haka kuma suka kuskurantar da Husaini akan wancan yaƙin. Ita nan ne suka yi kama, wato aikin Muawiya na yaƙar gwamnatin musulunci ya yi daidai da aikin Husaini na yaƙar gwamnatin musulunci, shine kamar. Jama'a kun fahimci wannan da kyau ko? To yanzu duk ɗan shi'a in ka to ka to ka tabbatar da cewa Muawiya ya kuskure, zai ji daɗin tarihi kuma zai baka ka ci gaba. Amma kana zuwa ka ce to Husaini ma ya yi kuskuren wannan yakin, to ba ma zai baka ka ci gaba da maganar ba. To kaga ashe dole kana buƙatar ka zama kana da speech articulation, kana da jawabi, ka iya magana. Don haka in ka haɗu da dan Shi'a abu na farko da za ka gaya mishi kace mishi to mu ba ahli sunna bane ɗan gargajiya mun salaf ne ka fara nuna mai haka in bai gane me kake nufi ba sai ka ce mu mun ɗauko abin ne tun kafin a yi faɗa dan haka tun kafin a yi faɗan yaya al'umma take to mu ne extension na irin wannan al'umma dan haka mu ba mun faru bane bayan faɗan kamar yadda yanzu kun faru ne bayan faɗan mana kafin faɗan Aliyu da Muawiya babu ku babu irin ku to mu kuwa kafin faɗan akwai mu akwai irin mu to mu ne extension na waɗancan dan haka mu yanzu zamu zo zamu adalci ne akan yaya al'amarin yake ba za mu dubi Muawiya ba za mu dubi Aliyu ba za mu dubi yaya gaskiya take kawai sai mu fitar a ƙarƙashin haka kaga nan zaka ji mun ce wani yayi kuskure nan kuma sai ka ji mun ce wani ne ya kuskure saboda ana son a tabbatar da abin ne yaya al'amari yake tun farko ina mana da kin sarki ya taimake mu za mu dawo za a ci gaba da karatun hikba ai kwanan nan wanda dama hikba asalin karatun ya zo ne don ya maganin waɗannan rigingimin na daidai wannan lokacin Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam yake cewa qala abu hanifata al-imam abu hanifa yace al-fiqh al-akbar fi ad-din khairun min al-fiqh fi al-ilm yace babban fiqh a cikin addini wato aqida yafi al-khairu fiye da fiqhun ilimi me yake nufi da fiqhun ilimi shine fiqhun tsarki al-wala salla zakka wala an yafqaha ar-rajulu kayfa ya'budu rabbahu kuma mutum ya fahimci yadda zai bauta wa ubangijin shi خير من ان يجمع العلم الكثير يافع الهيري سيادة تار علمي ميوا توانا علمي ني علم بوتا أبنجدي جماعة علم اكيدا علم توهيدي توكا تار علم توهيدي كسن يدواك بوتا و الله باشركا يافع تار دن دن علم النهو دن دن علم فلسفة دو مكراتن دوني انا تودونا الهيري قال ابو مطيع الامام ابو مطيع يتي قلت سنتي ومالنينا أبو حنيفة أخبرني أن أفضل الفقه أنا قافت مالنك فأمو ونفقهني في فلالا قال سيتي تعلم الرجل الإيمان ككرن تبدمت الإيمان والشرائع بشريئ والسنن بسنوني النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحدود ببوكو كن الله واختلاف الأئمة سنن بإبن الإمام يسكي ساباني wa zikri masail al-iman da kuma ambatan mas'alolin imani thumma zikra al-zikra ako thumma zikra wa zakara masail al-iman ko ya ambaci mas'alolin imani thumma zakara masail al-qadar sannan ya ambaci mas'alolin qaddara war radd ala al-qadariyya da kuma ainihin maida martani ga qadariyya bi kalamin hasan maganganu dai masu daɗi inji Ibnu Taymiya laysa hadha mawdu'uhu wannan ba wurin da za a tattauna maganganun bane to ina so mu biyo maganganun ɗaya bayan ɗaya yace to allimu rajulal imana fiqh ne fifalala shine ka karantar da mutum imani aqida kenan to wannan kuma ya shafi sanin Allah da sunayen shi da ainihin siffofin shi sannan wa shari'a da shari'o'i sallah azmi zakka haji wa sunan da kuma sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da yadda jimillar rayuwa take ya ake aure ya ake ciniki ya ake kasuwanci ya ake jihadi sannan wal hudud da dokokin Allah Allah ya haramta zina ya haramta shan giya ya haramta caca wa ikhtilafal a'imma da kuma yadda limamai suke sabani imamu wana kaza yace wana ku kaza yace wana ku kaza yace sannan wa zakara masail al-iman sai kuma Abu Hanifa ya ambaci mas'aloli na imani yace su ma ka duka karantar da mutane kamar me kamar dangane da abin da ya shafi mas'alolin da ake tattaunawa waɗanda suka shafi aqida zuwan Annabi Isa alamomin tashin al-kiyama bullowar rana daga yamma fitar Ya'juj wa Ma'juj sannan wasu mas'aloli na imani dangane da Allah madaukakin sarki shi kadai yake da siffa kaza to ko da ka ji wannan siffa ana fadin ta ga wani baya nuna cewa irin su daya ma'anar su daya suna ne yayi daya sannan summa zakara masail al-qabr sannan ya fadi mas'aloli na qabara cewa Allah madaukakin sarki shi ya halitta kuma shi ya halitta ayyukan bayi kuma ya san ayyukan bayin tun kafin su aikata su, war radda ala alqadariyya, da kuma raddi ga kabarawa, wato da wanda ake raddi gare su, bi kalamin hasanin maganganu dai masu kyau, laysa hadha mawdu'uhu, yace wannan ba wurin tattauna waɗannan maganganu bane. Za mu aje wannan littafi a makaranta, suka koma ka karanta suka gansu gaba ɗayan su tare da sharhin su nan a cikin wannan littafi insha Allah. Summa qala, sannan Abu Mutaim yace, kuntu fama taqulu fi man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, to ana gafarta malam Abu Hanifa, me zaka ce game da mutumin da ke umarni da kyakkyawa yake hana mummuna, fayattabi'uhu ala zalika unasu, kuma aka samu wasu jama'a suna bin shi akan haka, fayakhruju 'alal jama'a, amma kuma sai tawaye ya fita daga cikin jama'an musulmi ya yaƙe su, ya halatta jinin su, ya ainihin yi fito na fito da su, shine ma'ana kharaja 'ala, ku kiyaye jama'a, kharaja 'alal jama'a, ya fita daga jama'ar musulmi ya kafirta su, ya halatta jinin su, ya yaƙe su, shine ake cewa kharaja 'ala. Kun fahimta jama'a? Ai kharaja 'ala aljama'a. Kun fahimci wannan? Kun ji tambayar tashi? Mutum ne yana umarin mai kyakkyawa, yana hana mummuna, har ya samu mabiya, to da ya ga bil amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa huwa faridatun wajiba. Bayan Allah ne ya umarni da cewa Allah da manzon suka yi umarni da ayi umarni kyakkyawa, ko a hana mummuna, wannan farilla ce wadda take wajiba, kuma ga ta wannan mutum yayi. Kana sai yace kazalika, haka maganar take kamar yadda ka fadi, walakin sai dai kuma ma yufsiduna, barnar da waɗannan mutane suke yi, aksaru mimma yuslihuna, tafi ainihin gyaran da suke, min safki dima'i, na daga zubar da jini, wastihlamil harami, da kuma ainihin wato neman halatta abin da yake haramun ne. Jama'a kun ji wannan ita ce siffar khawarij, kuma wannan siffar ta khawarij tun daga da har yau ita ce take ruɗa mutane. Khawarij suna umarni kyakkyawa, suna hana mummuna, amma kuma yakhrujuna 'alal jama'a, suna fita daga cikin jama'a su halatta jinin su, su yaƙe su. Wannan shine barnar, dan haka wannan barnar sai shi Abu Mutaim bai dube ta ba, sai ya dube alheran su, shi kuma Abu Hanifa sai ya dube, ai idan alheri yazo tare da sharri to wannan alheri ya lalace. Kun fahimta jama'a? Kuma ne aka baka shi mai kyau ya haɗu ya ji siga, amma sai aka kawo gwangwani guda na fetur sai aka tsiyaya a cikin kunun, za ka iya daure aka sha kunun? Kunun ne gashi nan kwanan sha guda, amma kuma ga fetur gwangwanin pick milk guda an kawo an tsiyaya a ciki. Umarni da kyakkyawa da suke da hana mummuna, wannan abu ne wajibi, amma al-khuruju 'alal jama'a fa, tawaye da suka yi wa jama'a suka halatta jininsu suke yaƙasufa, to ya lalata wancan amru bil ma'ruf din, don haka su kansu sun koma sun zama suna aikata munkar. To wannan ita ce siffar khawarij. To ina son ku gane wannan siffar ita ce siffar waɗannan da kuke kira 'yan boko haram a yanzu. Suna umarni da kyakkyawa, suna hana mummuna, amma sun yi khuruji 'alal jama'a. To wai da suka ga muna faɗa da su, muna bayyana mutane munin aƙidarsu, wai su a fahimta su, wai suna cewa ne, wai muna cewa sun yi tawaye ga gwamnati, wai ba su yi mubaya'a ga gwamnati ba, ya ni ma ba mubaya'a muka ga gwamnatin ba, ashe ba mun ce matsalar ba, mece ce matsalar? Tawaye da suka yi suka fita daga cikin mu, mu jama'atul musulmina, sannan suka kafirta mu, sannan suka halatta jinin mu, wannan shi ne ya mai da su khawarij. Ya rage wannan tsakaninsu da gwamnatin Najeriya, kuma malaman gwamnati su tashi su kuma su faɗi irin fatawar da za su yi a kansu, amma mu na ganganin da muke ba mu ne bane, on behalf of the government of the country, mu ne on behalf of ourselves and our religion, muna maganganin da muke akan 'yan boko haram ne a madadin kanmu mu musulmi, ba a madadin gwamnati ba. Yakin su da suke da gwamnati, wannan malaman gwamnati su tashi su faɗi fatawa, amma matsalar ita ce da suka tashi yakin sun hado biyu ne. Sannan na son ku gane asali daga cikin mu suka fita mu ahlus sunna salafiyu, ɗan boko haram ba su fito daga cikin ɗan shi'a ba. Ya kamata ku san wannan ita ce gaskiya, don naji wasu salafiya na kokarin kaucewa matsalar. Kun kaucewa matsalar, kun kaucewa hakika. Ahlus sunna ku baya kaucewa hakika. Ɗan boko haram daga cikin ɗan salafiya suka fito, wannan ita ce gaskiya. Duk wanda ya faɗi aka san haka yayi ƙarya. Daga cikin ɗan salafiya suka fito, kamar yadda khawarij tabi'ai ne masu zafin kai waɗanda suke tare da sahabbai, don haka daga cikin jama'ar sahabbai khawarij suka fita. Ku gane wannan da kyau. Inna ma ba a samu wani sahabi ne khawarij ba, kamar yadda ba a samu wani malami kwaya ɗaya a Najeriya ɗan boko haram ba. Ya kamata ku gane, babu wani malami kwaya ɗaya malami na ahlus sunna ɗan boko haram. Amma daga cikin ɗaliban malaman ahlus sunna ne masu bin manhajin salaf, don haka bugawar farko da aka yi da su a Kanan ma a jihar Yobe, da aka yi hira da su suka ce su ɗaliban Malam Ja'far ne, sai suka ce ah to Malam Ja'far ne ya koya musu, a'a ba haka bane. Wato zuku ne da ɗalibai sukan yi su wuce malaminsu da fahimta, haka su ma khawarij suka yi. Sai suka ce wa sahabbai sun karanta ayoyi da hadisai waɗanda suke ganin su kansu sahabban ba su fahimce su ba, ke sa Imam Muslim ya ruwaito hadisi. Abdullahi dan Umar ya ce mun shiga uku mun lalace. Allah ya kawo mu wani zamani, ayoyin da suka sauka a zamanin mu mu sahabbai akan kafirai, yau ga ƴaƴan musulmi suna ɗiban su suna jinga su akan musulmi. Dan haka ya kamata ahlus sunna salafiyun na Najeriya, kar ku yi inkarin hakika. Duk wani dan boko haram da ka gan shi, in dai ba extension ne ya kai dan dariƙa ko dan shi'a ya shiga ba, dan boko haram daga cikin ƴan salafiya suke. Sai su ga cewa tafiyar salafiyar ga gaskiya ana faɗi, amma ba a aiki da ita a aikace. Dan haka su bari su tashi su yi aiki da ita a aikace. Ina son ku gane zargin kenan. Wannan abin yau shekara 15 muna Makka muna zaune a Ka'aba. Wani abokin mu dan Indonesia ɗalibin Jami'ar Islamiyya ya zo fara ba mu labarin wasu ɗalibai da suka fita Jami'ar Islamiyya a ƙasar Indonesia sun suka fara kai musu wannan irin rikicin. Suka ce sun fahimci malaman ahlus sunna waɗanda suka fita daga Jami'ar Islamiyya shekara 30 da suka wuce ba da gaske suke salafiyancin ba, don haka su yanzu sabon jini ne, sun zo da gaske ne, don haka za su fara kaddamar da jihadi. Na haka ya kamata ku gane daga cikin ƴan salafiya ne aka samu waɗannan suka zuƙun fahimta. Haka a Algeria ma daga cikin ƴan salafiya ne, don haka suka koma suna cewa kansu su salafiyatul jihad ne a ƙasar Algeria. Waɗanda kuma ba su yadda a fita wannan jihadi ba, ba su yadda a fita daga cikin al'ummar musulmi ba, su kuma sai aka koma ana ce musu salafiyatul ilmi. Ya kamata ku san me ake ciki a duniyar ku, ba wai ku zauna ba ku iya hada ABC ya fitar muku da harufa na boko ba, kai zama kowane harafi kana kallon shi kadai. A ƙarƙashin wannan jama'a fitar da suka yi daga cikin mu, suka kafirta mu, suka halatta jinin mu, suka yaƙe mu, suka fasikantar da kafirtar da malaman ahlus sunna, shine ya halatta mana muke yaƙar su yaƙi defensive yaƙi, ma'ana yaƙi ne addifa'i. Kamar yadda khawarij suka fita daga cikin jama'atul musulmina suka je suka ware kansu a gari da suka sawa hiraura, wasunsu da ke cikin garin kuma suka ware kansu suka je suka shiga wani gida suka yi zaman su, ba sa bin kowa sallah, kuma duk wanda ba su ba suka ce ya kafirta jinin shi ya halatta. Sayyidina Ali yasa aka je aka zauna aka tattauna da su, haka mu ma muka yi ta zama da waɗannan, muka yi ta zama da su, muna nuna musu ayoyin nan da hadisai da suke fassarawa ba haka suke buga ma'anarsu. Sayyidina Ali bai tashi yaƙe su ba, har sai da su da kansu suka tashi suka yaƙe shi, sannan ya yaƙe su. Haka mu nan ba mu muka tashi muka yaƙe su ba, su ne suka tashi suka fara yaƙan mu. Sai dai abin da ya faru daidai sanda suka kaddamar da yakin su akan mu, sai kuma sai suka hada da gwamnati. to sai zama gwamnatin ta yi mana abin da Allah yake fadi a can da Allah yake cewa waqafallahu almu'minina alqital sai zama gwamnati ta tashi ta raƙe su a madadinta ba a madadinmu ba ba a madadinmu ba amma yakin na gwamnati sai ya isar mana ina ma'ana haka idan da gwamnati ta ga sun tashi suna yakar mu ba abin da za ta yi domin kisan Malam Ja'far akwai hannunsu dumu dumu gwamnatin kasar ba abin da ta yi har yau sai da kan sun tashi suna kashe ahli sunna gaba ɗaya gwamnatin Najeriya ba za ta yi komai ba don haka gwamnatin Najeriya da ta yaƙi ƴan Boko Haram ta yaƙe su ne a madadin kanta sai dai ya kasu da ta yi ta rugurguza su sai wannan ya hutashe da mu yanzu ba su da ƙarfin da za su tashi su yaƙe mu amma ina sanar da ku suna cikin shirin su tashi su yaƙe mu din sannan kuma su ci gaba da yaƙar gwamnatin to amma a wawanci irin nasu su abin da suke gani gwamnatin Najeriya da ta yaƙe su ne a madadin mu da madadin kanta a wawanci irin nasu suna ganin mu da muke yaƙar su muna rabbobi gare su muna yi ne a madadin gwamnati a madadin kanmu muke yi mu ba malaman gwamnati bane waɗannan su ne haƙiƙanin da duk wani salafi in ma ya kauce musu zai je ya samu kanshi a tsaukokin da ba zai iya bada amsa ba don haka ba SS ba ko mala'iku ne suka zo suka same ka suka ce ƴan Boko Haram ai ƴan salafiya ne sai ka ce eh daga cikin mu suke suka yi tawaye to yanzu kuma kuna da aqida irin tasu kenan sai ka ce a ai rashin aqida irin tasu shi yasa suka kafirta mu don ku saurara jama'a haƙaiƙ ne wanda ku ba ku fahimta ba wai kuna ganin in aka zo aka ce ƴan Boko Haram ai ƴan salafiya ne wai kuna ga an naƙasa ku kenan a'a ƴan salafiya ne amma suka dauko muguwar aqida da ba ta a salafiya don haka suka fara kafirta salafiya ina son ku gane kafin dan Boko Haram ya kafirta wani mai mulki to ƴan salafiya suka fara kafirtawa suka fara cewa bin Baz kafiri Albani kafiri Usaimin kafiri suka ce waɗannan malamai sun zama malaman gwamnati sun zama kafirai wai sun fatawa su duk sanda kai fatawa ta saba musu shikenan sai ce wai gwamnati kake wa aiki ita kuma gwamnatin tana nan tana tuhumar ka kai ma dan ta'adda ne kai ma dan tawaye ne to sai zama ba su da fasaha madadin su gane a'a wannan abin da yake a madadin kanshi ne yake yi ba a madadin wani ba ita kuma gwamnati ta fahimci wannan abin da yake a madadin kanshi ne yake yi ba a madadin waɗancan ba don haka ƴan Boko Haram suna zargin dan salafiya gwamnati yake wa aiki gwamnati na zargin dan salafiya cewa shi kuma irin su ɗaya da ɗan Boko Haram saboda yadda muke yanke wando haka suke yanke wando yadda muke barin gemu haka suke bari yadda muke karatun Qur'ani haka suke littattafan da muke karantawa su suke karantawa limaman musuluncin da muka yadda da su su suka yadda da su don haka asalin mu tafiyar ɗaya ce babu bambanci amma da suka ɗauko waɗannan munanan aƙidoji sai suka kafirta mu to shine yaƙi ya balle a tsakanin mu haka sura abin ta faru tsakanin sahabbai da khawarij da khawarijawa da sahabbai hadisan su iri ɗaya ne riwayoyin su iri ɗaya siffar su iri ɗaya tare aka gansu amma sai su waɗancan suka ɗauki zafi sai suka yi overspeeding tafiyar wannan overspeed da suka yi suka ƙara giya guda uku suka ce da ita za su yi tashin farko shi ya ja tafiyar ta gagara yiwa tsakanin su da malaman farko na salaf haka abin ya faru yanzu keke da keke ina son in nuna muku wajhul mushabaha to in ba ku fahimci haka ba kuma ba ku amince da haka ba kuna ganin dan an ce daga cikin ku suke matsala ne to ina ganin kun kawai kun samu matsala kamar duk inda ka ga dan tajdid a Najeriya daga cikin tafiyar zazzaki ce da zazzaki ya kama shi an ci sai suka ce ya kaucewa asalin tafiyar don haka su sai suka ce za su koma su ci gaba da asalin tafiyar don haka da dan tajdid da dan zazzakiya akan irin abubuwan da suke fadi na dagutu da abubuwan da suke fada akai da komai nasu ɗaya ne ina tafiyar ta sha bamban waɗancan suka fara zagin sahabbai waɗannan suka ce a cikin tafiyar gwagwarmaya ce na a karya gwamnati a kafa wata amma babu zagin sahabbai a ciki dan haka idan tauhid zakiya yace dan tajdid ba daga cikin shi yake ba yayi ƙarya yayi musun hakika wannan maganar ita ce nake fadi a kwanaki nake cewa yanzu idan ba wanda yake cikin tafiyar gwagwarmaya ta ustazai ba yayi zai san wannan keke da keken ba zai sani ba dan haka duk wani da aka dauka wai shine SS da zai tsaya a department na addinin musulunci a office din SSS shirmin banza zai je ta yi domin philosophy in ba kana cikin industry ba ba za ka taba iya bayyana shi yadda yake ba jama'a kun fahimci wannan da kyau ina zuwa da kyau sai ku ji yace kala yace wa zakara al kalam sannan sai abu hanifa ya ambaci maganganu fi qital al khawarij game da yakar khawarijawa wal bugha da in ta'adda ila an qala hay yace kala abu hanifa yace amma kala la a'rifu to kun ji jama'a bayan ibn taymiya yace shi ainihin abu mutai ya ambaci cewa imam abu hanifa ya yi magana game da yakar kharijawa da yakar in ta'adda har abu hanifa yazo ya fara fadin wannan magana wadda ita ce asalin dalilin da ibn taymiya yazo zai mana wannan karatu a yau har ya dauko mana wannan dogon tarihi wannan munasaba ce ta kama jama'a na tsaya ne muku wannan dogon sharhin saboda waɗannan sifofin sun shafi sifofin khawarij al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar to matsalar da ake faruwa hatta daga cikin kudin da ake tafiyar wasu har yanzu kansu ya kulle akan yo ai abubuwan da muke fadi shine waɗannan ɗan boko haram suke fadi to me yasa muka zo muke sukarsu su kansu ɗan boko haram suke ai shi albanin yayi kasar shi ma ya fadi kaza ai shi ma duk babu jayayya akai amma matsalar tana faruwa ne a wajen abu biyu wanda ƙarshen shi yana koma kan abu daya abu na farko shine ne overspeeding tafiyar mu idan muka ce kaza to zamu jira ne a kai lokacin da za a zartar da kazan su kuma sai ce tun da an fada to yanzu ayi aiki sai ce saboda ai yanzu ga aya mu kuma sai mu ce a'a muna son a dubi su ayoyin nan da kake ganin su a shari'a alqur'ani haka aka saukar da su aka miƙo annabi alqur'ani a'a ayoyin ashe sun zo ne daya bayan daya ko to mu ne mu yi aiki da su din da gurgurdan yadda suka zo dan haka yanzu muka fara da'awa dan haka zamu ce kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau to me ya sakamakon wannan shine a bari har lokacin da za a gyara wannan abun ya zo to sai sahabbai irin su Khabbab dan Arat irin su Umar irin su Ali sai ce dan ne ba ya tashi a gyara a yanzu ba haka suka yi wa annabi ma to mun ma sai ce dan ne ba ya tashi a yanzu ba kai ba annabi bane annabi ya ce ni annabi ne ba Allah ne ya aiko ka ba Allah ne ba akan gaskiya muke ba mun tashi dan ne zamu karbi lakanci su ma yanzu abin da yake damun su kenan to bambancin sahabbai irin wadancan su Ali masu zafin a tafi da gaggawa da bambancin ƴan boko haram su ne su su Ali in annabi ya ce musu ku yi hakuri lokaci zai zo lokaci bai yi ba ku yi hakuri ku karanta hadisin Khabbab dan Arab cikin Riyadu Salihin zuwa ya samu annabi yana kwance cikin bargo a jinjinin Ka'aba yace baka ganin wulakancin da ake baka ganin kaza baka gan ba za a tashi ai jihadi ba za a tashi ai kaza ba mai annabi yace mishi ku yi hakuri lokaci zai zo kaza 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 sai suka hakura su yanzu ƴan boko haram suka taso suka ce ku yi hakuri sai suka ga malamin gwamnati dan haka shi kanshi Muhammad Yusuf din sai da suka yi mai haka lokacin da ya gama charging su suka zama charged da suka zama highly charged shikenan sai suka ce mishi to a fito a tafi jihadi sai ce a suka ce to a fito hijira suka ce a sai suka ce to a fatu uminuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum sai suka ce dan haka su dai sun yi gaba sun yi hijira to a lokacin sun zama overcharged dan haka shi kanshi yayi charging su da suka gama cika sai suka ce to a fito da yake sun ma sai suka aje mai kalmar kafirci sai suka yi gaba sai suka yi hijira shine suka tafi kauyen kanan ma a cikin ainihin jihar Yobe suka je suka zauna daga nan ne suka kaddamar da jihadi a kauyukan da ke kusa da su a wannan lokacin shi kanshi ce musu yayi lokacin hijira bai ba lokacin kaddamar da jihadi bai ba dan haka waɗannan da ya faɗa wannan magana da sai kafirta shi wajen su 5000 zuwa 7000 sai suka yi gaba dan haka an kashe su a wannan yakin a matsayin Muhammad Yusuf ma kafiri ne shi kanshi sun yi mishi horoji. Kun ga ahlus sunnah Najeriya ba ku san wadannan abubuwan ba, malaman ku ba su sani ba. Unfortunately, hatta mafi yawancin wakilan gwamnati ma ba su san wadannan abubuwan ba. Dan haka waɗannan da aka kashe su, wanda na san da yawa daga cikinsu suna zuwa wurin karatu na Aqidatu Tahawiyya da nake a Maiduguri, suna zuwa wurin karatun Umbatul Ahkam da nake a Maiduguri, da yawancin su an kashe su da matansu da ƴaƴansu akan shi kanshi Muhammad Yusuf kafiri ne. Dan ya faɗi karatun shi ma ya ce lokacin aiki bai ba. To sannan Muhammad Yusuf ya ci gaba da tarbiyar waɗannan din, yana tarbiyar su har aka ci gaba da tafiyar da shi da kanshi. Yanzu ya kai lokacin da zai ce to a tashi a kaddamar da jihadi. To mu kuma da muke nuna malaman ahlus sunna salafiyyun din a kasar, sai muka ce lokacin kaddamar da jihadin bai ba, amma duk wannan kaskanci da ake wa musulmi a dake su, a kulle su, a wulakanta su, a ƙarin hakuri. To nan kuma shi Muhammad Yusuf din da shi da waɗanda suke tare da shi sai suka ce mu kuma mun zama kafirai, mun zama malaman gwamnati, mun tsorata ne. Don haka sai suka tashi kaddamar da jihadin. To dan haka ashe wannan hakikar mutum ne suka santa a Najeriya. Na rantse da Allah da wahala a samu duk Najeriya mutum 50 da suka santa. Don haka lokacin da matsalar ta faru, Allah ya ji kan Malam Ja'far. Daga nan za ku san Malam Ja'far malami ne. Mana nace malami, ina nufin malami ba malamin islamiya ba. Da ya tashi analyzing matsalolin sai ce ana tsoron kada abu ya faru ne a nan gaba, abinda a yanzu za a iya yayyafa mishi ruwa a kashe shi, nan gaba ai amfani da tankokin yaki ba za su kashe shi ba, nan gaba a zo a haifar da fitinar da ba za a iya fahimta abin ba. Lokacin da aka yaki su Muhammad Yusuf, al'amarin mafiyancin ahlus sunnah Najeriya ma sun kasa fahimta abin. Waya daga ko ina nake samu malaman ahlus sunnah suna tsine min albarka, suna zagi ni saboda ba su ma san abin ba. Duk abin da Malam Ja'far ya hanga kenan, san da rikicin zai faru ba kowa ya san hakikanin shi ba, ba za a iya gane me fassara shi ba. Hakan kuwa ta faru, don haka sai abin ya zama babbar shubha da ba a taɓa samun irin ta a cikin musulmin Najeriya ba. Suna ganin an kashe wasu mutane ne masu son yin addini, masu kyakkyawar manufa, masu kaza masu kaza. In banda wannan kaset din shi da ake nuna wa mutane, wanda ya ce budaddiyar wasiƙa, wanda a cikin shi ne da ya faɗi wata kalma akan ƴan izala, shi ne ƴan izala suka dan sassauta mana adawa. In ba haka ba, har ƴan izala suna ganin cewa waɗannan mutanen sun tashi za su yi addini ne a kashe su, a khawarijawa ne. To kun ji matsala ta farko wadda take bambanci tsakaninmu da su, shi ne overspeeding. Ayoyin sai a ce a yi marmata duka a aiki da su a lokaci guda. Ka je ka tambayi mata ka ya ake sa sanwa, zuba ruwa ake da manja da kayan miya da nama da magi gaba ɗaya a rufe tukunya a danna a je a kwanta, bayan awa biyu a zo a fara zuba mutanen gida miya, haka ake yi? Ina ce abin ane ɗaya bayan ɗaya ne. In aka soya kayan miya ya yi sai a jefa kaza, a zuba kaza, a juya kaza, a rufe ya turara, a juya kaza, a haɗu, haka ake ko ba haka ba? To abin da ake wa musulunci kenan jama'a. To amma su sai suka ce a zuba kayan miya da tumatiri da attarugu da tattasai da manja da magi da ruwa da alayyahu gaba ɗaya, kuma wuta a ƙure ta, ka a sa kaɗan a ƙure ta, bayan awa biyu a zo a samu miya. Kun ji matsalar mu ta farko da su ko, shi ne mai overspeeding da rashin bin abubuwan ɗaya bayan ɗaya, haka ne? Matsala ta biyu ita ce matsala ta tatbiki da implementation. Shine akwai abin da in ka faɗe shi, ka faɗe shi ne, amma tabbaka shi wani abu ne kuma daban. Saboda ne, saboda circumstantial reasons, dalilai da kan faru na yanayi. Misali jama'a, sai ka ce duk wanda ya zo same ni don bashi naira 1000, a yanzu kai ne alhajin birni a garinku, sai wani ya ji kaset din bayan shekara 50 sai ya zo ya same ka, bayan shekara 50 ya zo ya same ka, ka bashi naira 1000, sai ka ce mishi ni kake neman 1000 a wurina saboda rashin imani, ni da ake haɗo na abinci ana bani? Sai ka ce ba kai ne alhaji wani ba, kai na ji a kafir kana cewa duk wanda ya zo ya same ka. To a ce wancan lokacin daban da wannan lokacin da ka zo ko? to mas'ala ta implementation tana daga cikin abin da matasa suke kasa ganewa. Malami zai yi wa'azi yace kaza yace kaza yace kaza yace kaza, in aka zo sai a ganshi wannan lokacin ya aikata sabanin abin, to ana neman a dubi ne ya fassara abin yaya ma'anar abin take. To waɗannan su ba sa duban haka, gani suke duk abin da aka faɗi din. To yanzu tunda an faɗi kaza a tashi aikata shi. Akwai abin da Malam Abubakar kuma ake cikin karatu sai yana faɗin darajojin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai yace duk wanda ya sanya wa ɗan shi Muhammad idan ya kira sunan ya zagaye yace ku kashe shi. Sai mutane suka ce a kashe shi, yace ku kashe shi. Can sai akai tija-tija, sai yace a'a, ina nufin hukuncin shi hukuncin kisa ne, ba wannan nufin yanzu ku je ku kashe wanda ya sa wa ɗan shi Muhammad yanzu ya kashe ku kashe shi ba. Kaga mas'ala ta implementation, can shi yana faɗin menene matsayin wanda ya zagi sunan Annabi Muhammadu a musulunci, kisa shikenan. Yanzu nan wani yana da ɗa Muhammad, sai ya ce Muhammad ka ci kaza kazanka, sai ka sa takobi sai ka datsa kanshi, sai malam ya ce maka, sai ka ce yanzu ka bamu fatawa. Barbaka magana yana shan bamban da nazariyar maganar, saboda wasu halaye da ake shiga. Matasanmu ba su gane waɗannan abubuwan ba, za mu zo mu masu wa'azi mu ce kaza haramun ne, kaza ba daidai ba ne, kaza ba daidai ba ne, sai matasa sai su ce to shikenan yanzu mai rage, sai a je sai a aikata. A'a, sai an dubi yanayin kuma ya bada sarari. To da ka ce a yanayin bai bada sarari ba, sai a ce a baya aiki da karatun matsoraci ne, ba da gaske yake yi ba, a tafi wurin su ana su ne suke da gaske. Ina son gaya muku waɗannan matsalolin guda biyu, duk wanda ke sauraron kaset ɗin nan ya je nazarin su, su ne bambancin mu da ƴan Boko Haram. In ba haka baltafan da muka yadda da su, su suka yadda da su, mu muke karantar da su daga majalisu. Duk waɗannan yaran da ake wannan hayaniyar da su, ka je ka zauna dukkan su ban rage maka ko ɗaya ba a Maiduguri da Yobe. Ba wanda zai ce maka baya zama wurin karatun Malam Ja'far, ba wanda zai ce maka baya zama wurin karatun Muhammad bin Usman, ba wanda zai ce maka baya zama wurin karatun Albani. Kuma gaba ɗaya ba su yadda da wani malami ɗan ɗariƙa ba, mu kaɗai suka yadda da mu. Ashe daga cikin makarantun mu suke, amma me ya faru? Zuciya irin ta ƙuruciya sai ta ɗibe su kamar yadda ta ɗibi sahabbai, amma su sai suka yadda in Annabi ya taka musu burki sai suka taku. Su kuma waɗannan sai su ce in mun taka musu sai su ce mu matsorata ne. Wallahi idan ba ku fahimci abin da wannan surar ba, ko ba ku yi wa abin kyakkyawar fahimta ba. Don haka da yawancin su malam Barka Wora karantar da ɗaliban shi da irinsu, da yawanci suna jin da'awar ta taso sai suka kauce, suka ce malam Barka faɗe yake kawai ba aiki, ga inda aiki yake. Amma ba haka ba ne, za a faɗi maganar da yanzu ɗinnin damuna ta faɗi, amma sai a ce duk wanda ya nuna kaza kaza ne, duk wanda ya nuna kaza kaza ne. To yanzu an zo aiki da wannan aya, ya za a yi? Ta nake hatsin ma babu shi da za a yi zakar? Ashe ana faɗin hukunce hukunce ne, don haka in ka ce duk wanda ya noma bai yi zakka ba ya zama kaza, za a yi mai kaza, sai ka je ka samu wani to wani na jijiya ka shuka gero, don haka ina zakaka? Ce a zakai yo ba kai da kanka ba cewa kai jiya ba, kai wannan zaka bada zakaka ka, bayan ba haka ba ka zama kafiri, zamu yake ka. Abubakar ma yaki masu rashin bada zaka, sai ka yake shi. Kaga issue na implementation da gane yaushe ake yi shine ya faru. To kuma wannan bari ku ji, bari ga muku wani abu. Akwai wasu kuma da suka taso sai suna zargin mu cewa ai mu ne muke instigating waɗannan matasan saboda irin maganganun mu da muke. A'a, kenan yanzu za a ce Annabi shi yake instigating waɗannan matasan? Wato kana da damar ka faɗi magana, amma shi kuma mai sauraron ka yana da tashi daman na ya fahimce ta da yadda ya so, ko to amma a bisa babin adalci sai ya dawo wurin ka, sai kai mai bayani menene kake nufi da kaza din nan. To in yau kanshi rashin adalci fa shine sai ya koma ya dabbaka abun ba tare da ya nemi fassara daga gare ka ba. Wannan ina jin shine bambancin mu tsakanin mu salaf ko salafiyun da mutaakhiruna. Mu in muka karanta aya sai mu ce mu dubi wanda ya saukar da ayar me ya faɗi a wani wurin, mu dubi wanda aka saukarwa ayar me ya faɗi dangane da ma'anar ayar, yaya aikata. Mutaakhiruna kun sai karanta aya kawai ba ruwansu da sake waiwayar Allah ko sake waiwayar wanda Allah ya saukarwa.
ina son idan kun gane wannan za ku gane ashe kamar yadda mutaakhiruna ababin aqida da manhajiya muke ce musu yan bid'a to haka muke cewa yan boko haramun yan bid'a saboda su ma suna diban ayoyi da hadisai ne ba tare da sun dubi yaya magabata suka tafi akai ba anan ne zan ce maka kaje ka samu muqabalar da akai gaba da malam Idris Abdul Aziz Bauchi da shi da Muhammad Yusuf a inda zaka ga ayoyin da yake jawowa shi yake fassara su Idris Abdul Aziz bai iya cin nasarar shi akan komai ba sai akan in ya jawo ayar sai ya ce mishi ita wannan ayar mun ji fassarar da kai mata waye ya gabace ka cikin sahabbai da tabi'ai sannan a ina maganar take sai ya kasa bada amsa sai ce ashe kai ka fassara kenan mu ba mu bukatar fassarar ka ashe wannan rudanin ka ne ba ayar ba to waɗannan abubuwan su ne abin da muke so jama'a su tsaya su gane su kuma ina fatan wannan kaset ya bi bayan sauran kasusuwan da muka yi domin mun tattauna wasu matsaloli a cikin shi waɗanda ba mu taɓa tattauna su game da yan boko haram ɗin nan ba me yasa saboda munasaba ce wadda ta zo kuma a cikin karatuttukan nan da za su biyo baya za ka ga yadda Ibn Taymiyyah da sauran malamai za su bayyana ku saurara ku ji cewa kaza kafirci ne yanzu muna cewa demokuraɗiyya kafirci ce ko shakka ba ma yi yanzu yau ita ce rana daga cikin ranaku mafi muni a tarihin Najeriya da aka sa mata ranar demokuraɗiyya to demokuraɗiyya kafirci ce sai ce a'a tunda ka ce kafirci ce to a tashi a yaƙe ta sai a ce a'a akwai logic da logistics sai ce a ba daga sai nake yi ba kaiwa kake ƙaurin bila amalin ne to kun ga wannan yana daga cikin rubanin su da basu fahimta ba ko kun fahimta bil akhasmi da kasusuwa na suke hujja suke to ai shi albanin shi yace kaza to kun san ni abin da kawai ya bani sha'a daga ciki sai na ga waɗanda suka fi ni ma su ne su bin Baz da su albani da su Usaimin haka suka yi musu wani ya zauna gaban bin Baz yace to ai kai kace kaza a wuri kaza kai ka rubuta littafi akan kaza kai kaza na qadud demokratiya kai kaza yace kwarai da to ba sai a tashi yake ta ba sai bin Baz yace a da suka ce bin Baz malamin gwamnati ne matsoraci ne albani da kanshi a cikin kasar din shi har yana dariya yake cewa sun fi amfana da littafai na fiye da kowa amma kuma ni kafiri ne a wurin su yace mutum zai zo ya zauna a gaba na yana min tambaya game da hadisai yace amma fa yana da yaqinin kuma ni kafiri ne to dan haka to waye ni besides bin Baz da albani da Usaimin don sun ce ni ma ina faɗi bana cikawa to sannan kuma masu cewa mu muke ingiza waɗannan matasan me yasa ba su ce annabi yake ingiza waɗancan matasan da suke ɗaukan zafi ba yanzu a sulhu Hudaybiya da Aliyu yace bismillahir rahmanir rahim wancan kafiri yace bai yadda ba hada min muhammadin kaza kafiri yace bai yadda ba Aliyu bai dauki zafi yanzu annabi ne ya zuga shi wato matashi ya kamata ku gane lafiyar jikin shi da saukin matsalolin shi da rashin dadewar shi a duniya da rashin hangen nesan shi a gaba suna daga cikin contributory factors suna daga cikin dalilan da ke taimaka mai yake saurin daukan zafi fiye da wanda ya dade a duniya fiye da wanda yake da dogon hangen nesa fiye da wanda ya samu gogewa shaukani a cikin littafin shi al-Badru Tala da kanshi yake fadi yace sanda ya taso yana matashi ya zama malami tun yana wajen shekara 19 yace duk abin da yaga annabi ya ce kafirci ne to duk wanda yaga yana yi sai yace kafiri ne yace dan haka ya kafirta mutane da yawa sai yace amma a yanzu da na zama dattijo na goge game da ilimi yace ina roƙon Allah ya gafarta min game da wannan kurakurai da ni domin na gane ashe ba dukkan aikin kafirci ne ke bayuwa zuwa ga maida wanda ya aikata shi ya zama kafiri ba yace saboda jahilci saboda rashin sanin ma'ana da makamantan maganganu waɗanda dan girman Allah wanda duke sauraron wannan kaset din ya saurari kaset din da ba mu yi na 22 an jima kaɗan za ku ji an tattauna wannan matsalar ƙarara akwai bambanci tsakanin kaza kafirci ne to kuma rana yayi a ce mishi kafiri dan haka demokuraɗiyya kafirci ce babu shakka akan haka to shi kenan wani ya fito ya ce shi ya shiga demokuraɗiyyar zai sai ka ce ya zama kafiri akwai bambanci tsakanin lazimin abu to su abin da ba su fahimta ba kenan. Allah maraukakin sarki ya taimake mu. Kana mallam Abu Mutai yake cewa wa zakara al-kalam fi kitab al-khawarij wal-bugha, sannan Abu Hanifa ya faɗi maganganu dangane da yakar khawarijawa da kuma ƴan ta'adda ila an kana hadda yace kana Abu Hanifa. Abu Hanifa yace amma kana la a'rifu rabbi fi as-sama'i am fi al-ardi, ni ban san ubangiji na na sama ne ko yana ƙasa ba. Faqad kafara, Abu Hanifa yace ya zama kafiri. Tabbas duk mutumin da yace ni ban sani ba ubangiji na a sama yake ko a ƙasa yake to ya zama kafiri. Li'anna Allah ta'ala yaqulu, domin Allah madaukakin sarki cewa yake Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa, Allah mai rahama ya daidaita akan arshi, akan al-arshi. Wa arshuhu fawqa sab'i samawat, sannan ai al-arshin tana saman sammai bakwai. To mutum ya san al-arshi tana saman sammai bakwai, kujin ne nace mutum ya san al-arshi tana sama da saman bakwai, kuma Allah yana saman al-arshi, a ina Allah yake kenan? Sai dawo kuma yace shi bai san inda Allah yake ba. Abu Hanifa yace ya zama kafiri don ya karyata aya. Ko kun fahimta? Qultu, sai ni Ibn Taymiyyah nace fa in qala, a sai ni Abu Muti' ku hakuri, Abu Muti' yace sai nace fa in qala innahu 'ala al-arshi istawa, idan mutun yace to ya yarda Allah ya daidaito akan al-arshi. Walakinnahu yaqulu, sai dai kuma yace ma adri al-arshu fi as-sama'i am fi al-ardi, ita al-arshin ce ban sani ba a sama take ko a ƙasa take. Qala Abu Hanifa yace huwa kafirun, wannan mutum kafiri ne. Li'annahu ankara an yakuna fi as-sama, saboda yayin musun kasantuwa al-arshi a sama. Li'annahu ta'ala fi a'la illiyin, saboda shi Allah yana madaukakin madaukaka ne, duk wani abu da yake a daukaka a sama to Allah yana sama da shi. Wa annahu yud'a min a'la la min asfal, ai ana roƙon Allah ne ta sama ba ta ƙasa ba. Duk wanda ya tashi addu'a ba sama yake miƙawa ba, ba ƙasa ba ko, ya san cewa Allah yana sama kenan. Sai yake cewa wa fi lafzin, a wani lafazi cewa yi sa'antu Aba Hanifata amman yaqulu ma a'rifu rabbi fi as-sama'i am fi al-ardi, na tambayi Abu Hanifa game da mutumin da ke cewa ban sani ba ubangiji na na sama ne ko yana ƙasa. Qala Abu Hanifa yace qad kafara, ya kafirta. Li'anna Allah ta'ala yaqulu, domin Allah cewa yake Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa, Allah ya daidaito akan al-arshi. Wa arshuhu, ita ko al-arshin Allah din fawqa sab'i samawat, tana saman sammai bakwai. Qala sai Abu Hanifa yace fa innahu yaqulu, to ai Allah cewa yake 'alal arshi istawa, Allah ya daidaito akan al-arshi. Walakin, wato shi mutumin cewa yake ya yadda Allah ya daidaito akan al-arshi. Walakin ma yadri al-arshu fil ardi am fi as-sama, sai dai cewa yake al-arshin ce bai sani ba a sama take ko a ƙasa. Qala Abu Hanifa yace idza ankara annahu fi as-sama, idan hayye musun al-arshi tana sama faqad kafara, ya kafirta. Barkuci, sai mallam Ibn Taymiyyah yace fa fi hadha al-kalam al-mashhur an Abi Hanifa, a cikin wannan magana wadda take ta shahara daga Abu Hanifa, duk mutumin da ya zo yana magana akan hukuncin wanda ya ce bai san Allah na sama ko yana ƙasa ba, bai san al-arshi tana sama ko tana ƙasa ba, za ku je yana hujja da waɗannan maganganun na Abu Hanifa. Don haka Ibn Taymiyyah ya ce wannan magana shahararruwa ta Abu Hanifa inda ashabihi, wadda ta shahara a wurin almajiran Abu Hanifa, annahu kaffara al-waqifa, Abu Hanifa ya kafirta hatta wanda ya tawakkufi kenan, wanda yace ni ban sani ba ma Allah a sama yake ko a ƙasa yake. Kamar yadda wanda yace Allah a ƙasa yake ya zama kafiri, ku da ran yake ko, wanda yace Allah a sama yake ya tabbata mu'mini. To wanda kuma yace ni ban sani ba a ƙasa ne ko a sama ne, ko kuma yace ni ba ruwana ba ma zan ce a sama ko a ƙasa ba, Abu Hanifa ya kafirta shi. Sai yake cewa annahu yaqulu ma a'rifu rabbi fi as-sama'i am fi al-ardi, mutumin da ke cewa ban san ubangiji na na sama ne ko a ƙasa ba, Abu Hanifa ya kafirta shi. Fa kaifa yakunu al-jahidu an-nasi allazi yaqulu laysa fi as-sama' aw laysa fi al-ardi wala fi as-sama'. To in ya zama Abu Hanifa ya kafirta wanda ya tawakkufi ko, to ina kuma ga wanda shi ya yanke cewa ubangiji ba a sama yake ba kuma ba a ƙasa yake ba, shi ya kore yayi musu wancan ko ya ce shi bai sani bane ma jama'a kuma fahimtar magana wanda ya ce bai san Allah a sama yake ko a ƙasa yake ba Abu Hanifa yace ya zama kafiri to ina kuma wanda ya ce Allah ba a sama yake ba kuma ba a ƙasa yake ba ko kun fahimta jama'a sai ya ce wahtajja ala kufrihi bi qawlihi ta'ala ya kafa hujja wajen kafircin shi da cewa ar-rahmanu ala al-arshi istawa Allah madaukakin sarki yace qama sai yace wa arshuhu fawqa sab'i samawati ay al-arshin Allah din tana sama da sammai bakwai inda jahilci zai yi aiki anan fa kawai ya zama uzuri ko idan tun farko yace to ai shi bai san al-arshi din a sama take ko a ƙasa take sai aka ce to yanzu an tabbatar maka al-arshi a sama take wato can da yake fadi yana fadi ne bai sani ba bai sani ba to sai aka sanar da shi to tunda an sanar da shi ne ya rage yanzu ya sani to da ya sani kuma sai ya ce kai ni fa ban yadda cewa Allah nan a sama yake ba ko a ƙasa yake yayi inkari ko ya zama kafiri wanda kuma ya ce ban sani ba ban sani ba din nan irin ban sani ba ta jahamawa dan jahamawa ko yanzu a Najeriya an kai musu magana sai ya ce ban sani ba wai shi yana kaucewa matsalar ne kamar misali mutumin da aqidar shi'a ta fara shigar shi idan baya so ka gane in ka ce mishi yanzu nan da ainihin wato me yake da suna da Abubakar da Aliyu wane ne ya cancanci zama khalifa kuma waye ya zama sai ce ban sani ba zai ce bai sani ba yanzu in ka ce mishi misali da awwalau da Sardauna waye ya zama premier jihar Arewa kai ka san yana sane da wannan fa amma saboda ya kauce sai ce ban sani ba yanzu wannan ban sani ba ban sani ba ce ta rashin sani ban sani ba ce ta inadi ko kun ji sirrin da yasa Abu Hanifa ya kafirta shi ba wai ya kafirta al-jahil al-mahabbani ko kun fahimta sai malam yace wa bayyana bi hadha anna qawluhu to da wannan sai Abu Hanifa ya bayyana anna qawluhu ta'ala maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah mai rahama ya daidaito akan al-arshi anna Allah fawqa as-samawat sai Abu Hanifa yace to ai yanzu wannan ayar ita da kanta tana nuna Allah yana sama da sammai fawqa al-arshi a sama da al-arshi wa anna al-istiwa 'ala al-arshi kuma daidaituwar Allah akan al-arshi din dalla ala anna Allah nafsuhu fawqa al-arshi yana nuni kenan Allah da kanshi yana saman al-arshi din thumma ardasa zalika bi takfiri man qala innahu ala al-arshi istawa walakin tawaqqafa fi kawni al-arshi fi as-sama'i am fi al-ardi sannan Abu Hanifa ya biyo baya da kafirta wanda yace ya yadda Allah ya daidaito akan al-arshi sai dai kuma da yazo sai ya ce amma kuma ita al-arshin ce bai sani ba a sama take ko a ƙasa kana sai Abu Hanifa ya ce kafiri ne la'annahu ankara annahu fi sama saboda wayo musun al-arshi tana sama la'anna Allah fi a'la illiyina saboda Allah yana sama da duk wasu madaukaka wa annahu yud'a min a'la la min asfal kuma ana kiran Allah ne ta sama ba ta ƙasa ba wa hadha tasrihun min Abi Hanifa bi taksiri man ankara an yakuna Allah fi sama wannan magana kun ga karara kenan Abu Hanifa ya fitowa kafirta wanda ya musun cewa Allah a sama yake wahtajja ala zalika bi anna Allah ta'ala fi a'la illiyina Abu Hanifa ya kafa hujja da cewa ai saboda Allah shine madaukakin duk madaukaka wa annahu yud'a min a'la ma min asfal kuma Abu Hanifa ya kafa ya sake kafa hujja da cewa saboda ai roƙon Allah da ake ana daga hannu sama ne a roƙi Allah ba ƙasa ba wa kullun min hatain al-hujjatayn fitriyatun aqliyatun Ibn Taymiyyah yace kowace ɗaya hujja daga cikin hujjojin nan guda biyu fa hujja ce wadda take fitriya ita ce halittar dan adam dama akan haka aka halicci dan adam duk dan adam ya san dama Allah a sama yake sannan aqliya haka a hankalce ma an san cewa duk inda mahalicci yake yana sama ne ni fatan an gane sai yace fa innal quluba domin zukatan yan adam mafturatun ala al-iqrar bi anna Allah fi al-ulu an halice su ne akan tabbatar da cewa Allah yana madaukakin wuri wa ala annahu yud'a min a'la ma min asfal kuma zukatan ɗan adam sun gini ne akan cewa Allah madaukakin sarki yana ainihin wato can sama kuma ana roƙon shi ne ta sama din ba ta ƙasa ba wa qad ja'a al-madhbul akhar sarihan anhu bi zalika an samu ma wani lafazin qarara Abu Hanifa ya fito qarara ya faɗi haka fa kama yace idza ankara annahu fis samai idan musulmi ya musun cewa Allah a sama yake faqad kafara to ya kafirta jama'a kun ji waɗannan ta'ayi kun ji waɗannan bayanan ku to da Allah kowa ya kasa kunne da kyau saurari bari ku ji sharhi da ta'liqin da professor tuwaijiri yayi gashi sai ya ce rawahu az-zahabi fil ulu wanzur al-mukhtasar yace zahabi ya ruwaito wannan a cikin littafin al-ulu sannan kuma ka karanta mukhtasar na al-ulu lil ali al-ghalfar na nasiruddin al-albani to bari ku ji malamin abin da yace sai ya ce ilman mun yadda da duk waɗannan maganganu da Abu Hanifa da Ibn Taymiyyah suka faɗi muna masu sane da cewa annat takfir al-mutlaq kafirta musulmi kai tsaye mislal wa'id al-mutlaq kamar fadin azaba ne kai tsaye in kace duk wanda ya sha giya zai shiga wuta to hakan kace duk wanda yace Allah ba a sama yake ba kafiri ne to wannan mutlaq ne daidai ne a musulunci sai malai yace fala yastalzimu takfir ash-shakhs al-mu'ayyan amma haka kuma baya lazimta kafirta wani mutum musamman shi da kanshi hatta ta kuma alaihi al-hujja har sai an tsayar da hujja akan shi allati yakfiru tarikuha wanda ya bar irin wannan aqidar zai kafirta da ita kun gane ne wannan magana jama'a lokaci ya kure mana zamu ainihin sake maimaito wannan gabar mu karanta ta amma ina so ne yanzu kafin a tashi da kyakkyawan tunani mana yace duk wannan kafirta da Abu Hanifa ya gaskiya ce amma wannan takfiri ne nani nan mudaba kamar ne wa'azi ne yace duk mazinaci fasiki ne duk makaryaci fasiki ne mutumin banza to wannan ya sha bamban da kuma ka dubi wane ka ce mishi kai mazinaci ne wannan kuma yana buƙatar wasu bayanai a gefe ko kun fahimta to nan ne da kazo irin haka su waɗannan mutane da muke cewa ƴan boko haram sai su ce a malam mutum da ka karanto mana matani to ba mu san wani sharhi naka ko kun fahimta sun manta cewa sharhin ba daga gare ka bane wasu nassoshin ne ko kun fahimta dan haka sai malam yake cewa wala yalzamu idza kana alqawlu kufran an yakfura kullu man qala huma aljahl wa ta'wil baya zama lazimi duk wata magana da take kafirci ce wanda ya fade ta kuma ya zama kafiri a halin yana tare da jahilci ko kuma yana tare da ta'awili in yayi ta'awili ya ka iya da shi sai an jima mun zo karanta wannan wuri zan dibo muku ta'awilin da ya rinka faruwa har cikin sahabbai zaka ji sahabin da rana tsaka ne dauki alewa ya sha yana azumi